يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروتكا تهتهويبا كودمها تنبيا نكيدا كودمها تنبيا نكيدا
ina gani abin da ya kamata hukumomi su mai da hankali kai wanda zai kawo ci gaban iyali mafi muhimmanci su zai shine mutum kiwon lafiya ai a samar ma iyaye aiki wanda ba su da aiki a samu su aiki sa'annan batun free education
to mu abin da zamu ba da shawara sabuwar shekara ta zo Allah ya kawo mu a taimaki matasa da mata domin ana cikin wani hali
mun lura cewa shekarar ta wuce an samu matsaloli iri-iri kai gani iyali mata da yara da tsofi sun hita sun bar gidajen sun tai neman abin duniya a wasu kasashe
masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da ganin wannan shekara ta 2019 da fatar an shekarar lafiya Jama'a da dama suka shiga sabuwar shekara da gurin yin wani abu na fito mu gani da zai kawo sauyin rayuwa ko dai abin da ya shafe su kai tsaye ko kuma wani da suke dauka da muhimmanci. A wannan shirin domin iyali wanda ya kasance na farko a shekara ta 2019 yau Alhamis 3 ga watan Janairu. Shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar gani gwamnati ta bada ƙarfi bana. Mun kuma nemi jin ta bakin al'umma a ƙasashen Najeriya, Nijar, Ghana da kuma Kamaru. Ga abin da 'yan Najeriya ke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali ya kuma kawo ci gaban ƙasa.
Sunan Aisha Dala. To mu abin da zamu ba da shawara muna kira da manyan mu shugabannin ƙasar mu dawo kan gwamnonin mu dawo kan ciyamomin mu na local government. Sabuwar shekara ta zo Allah ya kawo mu a taimaki matasa da mata domin ana cikin wani hali. Halin da ake ciki sai kaga matasa ba aikin yi mata ba aikin yi amma dan Allah tunda sabuwar shekara ne muna jin fakasafin kudin da ake yi gaskiya kamata mu muna ba da shawara a zo a taimaki mata a taimaki matasa
sunana Malam Haruna kuma hukumomi ya dace su karkata akalan su shine su ba wa mata jari a kula da lafiya ina ganin yin wannan za a samu ci gaba saboda samun ma da mata jari za su yi dan sana'a ta taro da kwabo wanda za su dinga kula da iyalansu a gidaje idan gwamnati ta ba da ƙarfi a wannan za a samu raguwar mace-mace za a samu raguwar rashin haihuwar yaya masu wannan ciwo na sikila za kuma a samu raguwar mata da samun wannan cuta ta BPF.
Sunana Nazira Sabai Ibrahim. Idan aka tallafa da kankananan hukumomi zuwa jaha zuwa gwamnatin tarayya, matan karkara su samu jari abin yi, masu yin ƴan kuli-kuli suna yi, masu yin awaye suna yi, masu yin kosai suna yi, suna dan taimakawa saboda rayuwar ta yi tsauri fi sabili lillahi. Kuma ta bangaren yara a samu harkar lafiya tun daga ƙasa zuwa sama, ina nufin daga local government zuwa jaha a increase din harkar lafiya. Saboda gaskiya fi sabilillahi tsada rayuwar ta tsada
sunana baban lakabiru Ishaku sani abin da nake ganin gwamnati ya kamata ta yi ta samar da hanyoyi na koyar da sana'o'i wanda abin zai tadda matanmu da yaranmu da matasa a koya musu sana'o'i kuma a bullo da hanyoyin da za a dinga fitar da wannan kaya da suka yi production zuwa da inda za a sayar da shi so ina ganin yin haka zai tallafa wajen rage wannan wahalhaloli da mutanen mu suke ciki a zamanin yanzu.
Sunana Maraki Siyasa na Rano. Ni jan hankali zan yi wa gwamnatocin mutum da na ƙasa har zuwa na ƙananan hukumomi. Hakika mata suna cikin wani yanayi wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duba da mu ne muke tarbiyyar yara to abin da yi ba a cewa komai amma muna kira da gwamnatocin mu su zo su taimakawa mata da 'yan mata da zawarawa duba da yanzu yanayin da nake ciki na matsaloli kala-kala daban-daban matsin tattalin arziki da nake ciki ko abin sana'a kai baya siyuwa to muna kira da gwamnatocin mu su yi hoɓɓasa su tallafa wa mata da marayu da matasa domin rage abubuwan nan da suke faruwa misali zaka ga fyaɗen nan mata ake wa ko ba da gaskiya ba ta gwamnati ta rinka taimakawa iyaye akan makaranta idan yarinya ta kasance tana zuwa makaranta wani abubuwan ba za su dinga faruwa ba yanzu a cikin wannan kasafi da ake ciki ina kira da gwamnati ta rage wani abu a yi wa mata empowerment don su samu abin da za su tallafa wa kansu da kuma 'ya'yansu.
Wakilin a kasar Ghana Ridwan Abbas ya kuma nemi jin abin da ake nema gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwar al'umma a kasar Ghana.
Ni ne Zakiya, ɗalibin makarantar Islamic University College Ghana. Ni a wurina ina ganin abin da ya kamata hukumomi su mai da hankali kai wanda zai kawo cigaban iyali. A wurin mafi muhimmanci su zai shi ne mutum kiwon lafiya, ai a samar ma iyaye aiki wanda ba su da aiki a samu musu aiki, sa'annan batun free education health nan an introduce mana wani system wanda ake ce mai NHIS wato National Health Insurance Scheme. National Health Insurance Scheme ga an yi shi musamman ne saboda mata masu juna biyu, amma in ka tafi hospital zaka gan kamar abin ba haka bane. Idan kana riga ana kana daji ana fadi National Health Insurance yana cover mata masu ciki, amma an kace zaka ga mata na wahala, masu juna biyu na wahala. Kaga ne ya kamata gwamnati su mai da hankali kai wurin a bari wannan yayi aiki. Na zo na biyu samar ma iyaye aiki, iyaye waɗanda ba su da aiki a tuna fa suna da mata da yara gida, ya kamata a samar musu aiki waɗanda su yi su samu kudi su duba iyalansu gida. Sannan na uku shine free education. Masha Allah, mun gode ma Allah, shugaban kasanmu Nana Addo Danka Akufo-Addo ya introduce muna free education da yazo bi wani jima ba, amma dai muna gani improvement yana aiki. To muna so gwamnati su sa himma kasu bari yazo kasa, su sa himma a yi shi yanda ya kamata. Students su samu quality education, inda aka ce quality da free education su samu. Idan aka ba su ga ina jin iyali da su samu ci gaba.
Sunana Lukman Isa ne, da garaye na ina gani abinda government zai yi ya taimake families cikin zungunan mu shine kowa na fadi wai garin yayi karfi dukannan kuma yana in ka duba yana kan tax mu da kuma wasu policies in the government ke put in place in the young Ghanaians na ba fahimci wannan policies ba. Yes, ina gani kan taxes na inda government ya yi duba aya a regulate taxes na a reduce taxes a rage taxes na in ya so lamarin ya yi ma mutane sauki.
Yi mafi bashir daga ungon Fadaba. Ni a ra'ayi na da yadda hukuma zai iya taimakawa don cigaban iyali, don iyali ya zama tushen kowane guwa. Muna da problems da yawa, amma an invest cikin education yara, a kawo wasu wani abu kamar read clubs, ana introduce to the Zungu community na wanga zai kawo cigaban Zungu community, saboda daga karantarwa ne yake kawo wa cigaba.
I am Mark Jima Fempo, currently an NSS personnel. I had the opportunity to do my thesis on NHIS improvement, and then we realized that most of
sunana Mark Jima Fempo, na samu damar rubuta thesis na akan inshoran kiwon lafiya na kasa. Mun fahimci cewa yawancin al'umman kasar na jin daɗin tsarin don shi ya dace. In ka dubi yadda yake tafiya da yadda mutane ke cin muryarsa, lallai yana girma. Amma matsalar da ke akwai shine ana buƙatar a inganta tsarin inshoran kiwon lafiya din, saboda in ka tafi asibiti kana fama da cutar cizon sauro, aka baka ƙwayar maganin na antimeter na National Health Insurance ya bambanta da wadda zaka siya da kuɗin ka. Don shi mutane na kukan samun tsarin NHIS mai kyau. A gani na da haka za a samu inganta rayuwar iyali.
To shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsone wa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2019. Nan kuma za mu dasa aya yau, sai mako mai zuwa mu nufi ƙasashen Kamaru da kuma Nijar. Yanzu a madadin wakilan mu Mahmud Ibrahim Kwari da Ridwan Abbas da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma Chubashiro Diodone daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya kuma sa wannan shekara ta 2019 ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri.
Mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza ba.